أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معك والسلام عليكم ورحمه الله. barkamu da wannan marece na asabar 21 ga watan safar a shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 17 ga watan 9 a shekara ta 2022 miladiya. A wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin Al-Lu'lu' wal Marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga Masjid Al-Qur'an wanda ke unguwar Bacirawa a birnin Kano. A yau insha Allah za mu yi darasi na 156 in ba manta ba. Dai muna karatu cikin Kitabul Hajj. Makon da ya gabata mun cike da ƙarshen babin safarul mar'ati ma'a mahramin ila hajjin wa ghairihi, haka ne? Da haka za mu tashi babin da ke biye masa. Malai ce babun ma yaqulu idza qafala min safaril hajji wa ghairihi, babin da yake bayani akan abin da ake faɗa na zikiri ko addu'a idan aka taho gida a halin dawowa daga tafiya ta aikin hajji ko wani aikin hajji. Mun sani yana daga cikin koyarwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine zikirin tafiya. Idan mutum zai yi tafiya daga gari zuwa gari, to akwai zikirin da ake yi. To haka nan ma idan an tashi dawowa shi ma akwai zikirin da ake yi. Kuma ko da tafiyar nan ta aikin hajji ce ko wani aikin hajji. Malai ce hadisi mai lamba ta 851, hadisu Abdullah ibn Umar, shine hadisin Abdullah dan Umar, Allah ya kara musu yadda. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, kana idza qafala min ghazwin, ya kasance idan ya dawo daga tafiya ta yaki akan hanyarsa ta dawowa, au hajjin, ko ya dawo daga tafiya ta aikin hajji akan hanyarsa ta dawowar, au umratin, ko ya dawo daga tafiya ta umra akan hanyarsa ta dawowar, yukabbiru ala kulli sharafin min al-ardi thalatha takbirat, yakan yi kabbara a duk lokacin da ya hau wani tudun ƙasa sai ya kabbara sau uku, yace Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Thumma yaqulu, sannan bayan ya kabbara sai kuma ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, aibuna ta'ibuna al'abiduna li rabbina hamidun, sadaqa Allahu wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Wannan shine zikirin dawowa daga tafiya. Idan Annabi ya hau tudu yakan yi wannan. Kaga wannan ya nuna ba ɗaya ba sau ɗaya ake yi ba, wannan ya nuna ba sau ɗaya ake yi ba. Saboda me? Saboda ai tudu a hanya ba ɗaya bane, duk wani tudun da Annabi ya hau sai yayi wannan zikirin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. An gane ko? To sannan sai yace sadaqa Allahu wa'ada wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitabud Da'awat, babu da'wati idza arada safaran aw raja'a. To idan mutum a jirgin sama zai yi tafiya fa, kaga lokacin da jirgin yake tashi a lokacin zaka yi, shine ma'anar an hau tudu kenan. Amma idan a mota ne, wannan duk tudun da aka hau sai ka yi addu'a daga nan har ka iso gida. Abinda addu'a take nufi, la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya da cancanta sai Allah wahdahu shi kadai yake bashi da abokin tarayya shine wahdahu la sharika la lahul mulku dukkanin mulki nasa ne wa lahul hamdu kuma yabo nasa ne ma'ana shi yafi kowa cancantar ayabawa wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne a bisa dukkan komai aibuna muna masu dawowa ta'ibuna muna masu tuba abiduna muna masu bauta li rabbina ga ubangijin muhamiduna kuma muna masu yabo a gare shi sadaqallahu wa'adahu Allah ya gaskata alƙawarin sa wa nasara 'abdahu kuma ya taimaki bawan sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hazama al-ahzaba wahda kuma ya rusa kungiyar makiya shi kadai ko ya rusa taron dangin makiya shi kadai ishara zuwa ga abin da ya faru a ranar ahzab gazwatul ahzab ko gazwatul khandaq shine yakin da kungiyoyin kafirai suka yi kawance dan su zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a Madina an gane ko daka wannan kungiyoyi na kafirai Allah bai ba su nasara ba ya tarwatsa su ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'atkum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lan tarawha ubangiji yace iz ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa iz zaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajira wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika tuliyal mu'minun wa zulzilu zilzalan shadida an gane ko babun wannan babi kenan at-ta'arisu bi dhil hulaifa da yake bayani akan baccin huce gajiya a wajen da ake kira da suna dhul hulaifa a ƙarshen dare manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana da wata dabi'a idan yayi tafiyar dare to a ƙarshen daren dadda asuba yakan yada zango ya kwanta ya bacci wannan baccin a larabci shi ake kira da at-ta'aris baccin huce gajiya to bismillah ai bazai bayani ba ne zai bayani sai dai a bar shi da haka manzo Allah yakan yi irin wannan baccin a Dhul-Hulaifa Dhul-Hulaifa wani waje ne akan hanyar Makka zuwa Madina ko akan hanyar Madina zuwa Makka wa salatu biha kuma annabi yakan yi sallar asuba a wajen in yayi bacci ya huta asuba ta yi bayan yayi tafiya tun daga farkon dare zuwa goshin asuba idan asuba ta yi kuma sai ya tashi ya yi sallah to sannan kuma sai ya shiga cikin gari idza sadara min al-hajj aw al-umra in ya dawo daga tafiyar aikin haji ko tafiyar umra hadisi mai lamba ta 852 hadisi Abdullah ibn Umar hadisin Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yace haqiqa annabi sallallahu alaihi wa sallam ana khabil butaha'i ya durkusar da abun hawansa a wajen da ake kira da butaha na sha gaya mana butaha a larabci tana nufin kwari ba wai sunan waje ne takamaimai ba ko da yake waɗansu wajajen akan ce da su kwari amma dukkan wani waje mai kwari shi ma mai kwari ne da haka in aka ce butaha ana nufin kwari kamar yadda in aka ce najidu ana nufin tudu to hama kuma ana nufin kwari to da haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya durkusar da dabbarsa a cikin kwari bi Dhul-Hulaifa a Dhul-Hulaifa fa salla biha yayi salla a wajen da haka tun daga nan wa kana Abdullah ibn Umar Abdullah dan Umar ya kasance radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda yaf'alu zalika shi ma yakan yi haka da haka yana daga cikin sunna hatta abin da annabi yayi na larura kai ka yi shi dan koyi da annabi ko da larura bata kama ka ba sai ka samu ladan koyi an gane ko domin annabi ya kwanta yayi bacci a waje ai larura ce ta sashi to kai idan ka zo saboda koyi da dabbaka sunna da neman lada ko baka jin bacci a wajen sai ka kwanta haka sahabbai suke yi kuma wannan shine hakikanin kauna amma ba wai fada da baki ba kace ina san annabi ko ni mu muhammadawa ne amma annabi yayi nan ku kun yi can yayi gabas kun rintuma yamma duk abin da yake kun saba mai kuma da haka ake cewa ana soyayya a wajen masu hankali soyayya ita ce biyayya duk mutumin da yake cewa ina son wani amma kullun suna raba gari to wannan soyayya ce ta ne da marasa hankali ai ita soyayya biyayya take nunawa yasa Allah a Qur'ani yayi ta cewa abu annabi yana nufin aso shi dan biyayya ita ce soyayya a madadin yace aso sai yace abi saboda biyayya ita ce me soyayyar ayoyin ati'ullaha wa ati'ur rasula a Qur'ani suna nan burjik wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa rasulahu wa la tatawallaw anhu wa antum tasma'un يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم من يطع الرسول فقد اطاع الله وان تطيعوه تهتدوا دايره ايران هكا دهك انا نفهم سويهير ايتكي بييا دهك عبد الله بن عمر ينا متكر نون بييسه ده قونسه ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk abin da annabi yayi sai عبد الله بن عمر ya kwatanta na sha ga ya mana akwai wani waje da annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya daga makka zai je madina aikin haji sai ya kama ruwa a wajen kaga kama ruwa ai larura ce ko amma abdullahi dan umar duk lokacin da yazo wucewa ta wajen baya wucewa ko baya jin fitsari sai ya durkusa a wajen kawai ya tuba wannan sai ya durkusa ya tashi ya mayar ya ci gaba da tafiya in aka ce me kai haka yace koyi da annabi tunda annabi yayi mu ma sai mun yi baya daga cikin kauna a ce annabi ya durkusa a je kai ka zo ka wuce ko ba haka ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul hajj babun haddathana abdullah ibn yusuf hadisi mai lamba ta 853 hadisi abdullah ibn umar anin nabiy sallallahu alaihi wa sallam حديث عبد الله بن عمر كيف يدغى النبي صلى الله عليه وسلم انه ابن عمر يتي حقيقه شي النبي رؤيا ان غنشي وهو في معرس اوجن ده yake baccin huce gajiya na karshen dare in yayi tafiyar dare bi zul hulayfa اوجن ده ake kira da zul hulayfa bi batnil wadi ta cikin kwazazzaban zul hulayfa ila lahu sai aka ce da shi innaka bi budaha mubaraka lalle kana budaha waje mai albarka mana wajen da annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya kuma yayi ne yayi bacci in yayi tafiyar dare dan ya huta aka ga abdullahi dan umar a wajen sai yake gaya masa inda kake fa nan ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwantawa in yayi tafiya cikin dare ya dawo madina da daddare sai ya tsaya a wajen ya kwanta yayi bacci ya huce gajiya har asuba ta yi yayi sallar asuba sannan sai ya karasa cikin gari ina fata an gane domin indai inda Allah ya magana da annabi Musa sunansa wadil buqatil mubaraka to ai kaga inda manzo Allah ya zauna shi ma ya cancanta a kira shi da me buqatil mubaraka domin me domin darajar manzo Allah ai ta dare darajar Musa alaihi salatu wassalam kuma abinda ake nufi da mubaraka waje mai albarka ma'ana wajen da in ka je wajen zaka samu albarka da niyyar koyi da wanda ya je wajen sallallahu alaihi wasallam sannan yana daga cikin hikimar da yasa annabi yake da wannan dabi'a in yayi tafiyar dare ya dawo baya shiga gidansa da daddare garin ma baya shigowa sai ya tsaya a bayan gari sai ya bacci ya huta sai gari ya waye sannan sai ya shigo gari da me da rana hikimar haka shine baya so ya shigo gidansa da daddare dan kar ya ga abin da zai bata masa rai saboda iyayenmu mata suna da me rauni duk lokacin da mace ta san mijinta ya baya nan ba dole bane ta yi wanka sai ta zauna ta danyi tsamunta daman wankan naka ne to baka nan an gane ko kuma da yawan mata da kake ganin su wanda suke burge ka suke baka sha'awa in sun tattamce jikin su sun dan sassa jambaki da eyeshadow da kaza inda babu wannan ka gan su sai ka zura a guje ka dauka wata kura ce ta tsunko daga daji. Yasa iyayen mu a da suna ba iyaye suna ba ƴaƴan su mata shawara, karki yadda mijinki ya riga ki kake yadda ki riga mijinki bacci, kuma karki yadda ya riga ki tashi. Ka san me hikima haka? Amma yanzu matan zamani ina ruwanta, musamman ita kadai ce. Da magariba ta yi, ta gama rabon abincinta, ta kwanta, ta yi baccinta, in ka zo ka tafi ka ɗebo da kanka, saboda ta san ba inda za ka je. An gane ko? A san mace ɗaya wai an riga an zama jiki, an zama jiki ne za a yi ba kuma a burge. Amma idan ta san tana da abokiyar zama, in za ka kai ƙarfe ukun dare sai ta jira, ko ba don Allah ba, ko don tsurku. Ta gane yau nawa ka shigo gida, gobe kuma nawa za ka shigo, ko ba haka ba? Da haka hikimar da yasa iyaye mata na da suke cewa ‘ya’yansu mata kar su yadda mijinsu ya riga su a kar su riga miji bacci, kuma kar su yadda ya riga su tashi, saboda kullum ki rinƙa zamowa mai kwalliya a idon mijinki. Yana daga wajajen da ake ganin munin mutum in yana mai bacci. Yanzu wani da kake gani yana burge ka, da ya kwanta bacci ya zama gwaggwan buri. Wata matar da ta kwanta bacci duk jan bakin da kwallin duk sai su yaɗe su dawo nan ta cinye kayanta, yawun bacci kuma sai ya biyo nan. To hikimar kenan, kar ki yadda mijinki ya riga ki bacci don kar ya ga muninki. Ki bari sai ya fara yi, ki riga shi bacci, ki bari sai ya fara yi sannan sai ki, kuma kar ki yadda ya riga ki tashi. An gane ko? To manzo Allah yana kiyaye irin waɗannan abubuwan ne. Wani abin in ka gama takka a cikinsa, in baka yasa ba yanzu nan sai ka ji wani abu ya shiga ranka, ashe ma daman haka take. An gane ko? Wata matar idan mijinta ya tafiya ba za ta yi wanke-wanke ba, ba za ta yi shara ba, yara sai su kashi ta bari a fo. Amma in ta san za ka dawo tsaf za ta yi. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya wa mata kutse ya shigo ba su sani ba, sai ya tsaya a bayan gari sai gari ya waye. In garin ya waye ma ya shigo garin baya shiga gidansa kai tsaye, sai ya tura da jakarsa gida, sai ya shigo masallaci sai ya salla raka'a biyu, a zo a yi taimasa sannu da zuwa. Su kuma ganin jakar sai ya sa su yi sauri, su kikkintsa, su shashshare inda za a share, a gyara jiki, kuma sai ya shigo. Kaga an zauna lafiya. To amma yanzu fa, yanzu kowa so yake kama kowa da laifi. Ita tana binciken wayarta, kai kuma kana bincikenta. Wata mata ta taɓa zuwa ta kawo min ƙaran mijinta. Ina jin na taɓa gaya muku, bari maimaita. Ta ce kudi yake tafiya sana'a, in ya tafi sai wata bakwai wata takwas, ‘ya’yansu kusan biyar. Ta ce sau da dama ya sha in ya zo ya yi mata ciki, in ya tafi sai ta haihu zai dawo. Ta ga aƙalla wata tara. Ta ce to duk wannan malam na riga na saba, ba wannan ne ya fi damuna ba. In ya tashi dawowa ba zai dawo ba sai tsakar dare. In ya dawo tsakar daren duk wayar da ake da ita ba zai bugo min waya cewa gashi nan yana tawa ba. In ya taho a tsakar daren ma sai ya bari sai na rufe kofar gida sai ya hauro min ta katanga. Wai dole sai ya kama ta da laifi. Dole sai ya kama ta da laifi. To yanzu idan ka kama ta da laifin sai me? Kai ka jefa kanka a bala'i. Kai ka jawo kanka ɓacin rai, kai ka jawo kanka damuwa. Kuma kai ma da za ta rinƙa maka wannan sinadan tana zuwa inda kake, waye san me za ta gani? Da haka Allah maɗaukin sarki bai turo ka ka zama ɗan sandan ciki ga bayinsa ba. Ko annabi haka Allah ya ce, wa ma ja'alnaka alaihim hafiza wa ma anta alaihim biwakil. Ba mu sa ka sa musu ido ba, wannan sa idan namu ne, amma ba naka ba ne. In dai magana ka gane wane me yake ne, wane me yake ba, sai dai in abin zai cutar da wani. Amma kowa tasa ta fishe shi, kowa tasa ta fishe shi. Allah yana da wakilan da suke kallon kowa. Wa inna alaikum lahafizina kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Ina fata an gane. Da haka dai irin wannan Allah maɗaukin sarki ya hana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, ya ce wala tajassasu. Kada ku rinƙa bin diddigin junanku sai kun gano aibin junanku, sai kun gano gazawar junanku, sai kun gano laifuffukan junanku, wannan ba laifi ba, Allah bai dora muku ba. Amma idan mutum ana zarginsa da ta'addanci zai yi abin da zai cutar da mutane ko yana yi, to wannan shi ake sa wa ido dan kar ya cuci wani. Dan kar ya cuci wani, wannan shine amfanin yan sandan ciki. Su gane waye dan ta'adda, waye ke shirin ya sace mutane su fakare ya sace musu kaya. Waye yake nufin mutane su kwanta bacci ya afka musu, to wannan shi ake ganowa dan kar ya cuci wani. Amma yawa ne yake gudanar da rayuwarsa, yawa ne yake kaza, wannan ba ruwanka. In ka gano sai me za ka yi masa hisabi ne, za ka tashi alƙiyama ne? Abin da za ka iya na ba ta an fahimci wannan. Da haka Allah maɗaukin sarki ya hana wannan, ya hana wannan. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana yin haka ne dan ya koyar da mu, ba dan yana zargin matansa ba, dan ya koyar da mu mu haka ya kamata ne. Da haka in kayi tafiya za ka dawo yi wa matarka waya, gani nan a daka tsalle, dan ita ma ta fara daka tsalle ta daka maka fara, gani nan a kaza, gani nan a kaza, har ka iso gida tana tema addu'a Allah ya kawo ka lafiya, Allah ya tsare, Allah ya kaza, ko ba haka ba? Haka ake so. Amma duk wayar duniyar nan kawai ka boye waya, wai kai so kake ka zo, to sai me kuma in ka zo? Ba abin da za ka yi, ba abin da za ka yi. Ya kamata mu fahimci wannan da kyau, wannan shi ne rayuwa, kuma wannan shi ne abin da ya kamata. Wannan hadisi kamar yadda muka karanta shi, malamai suka ce a yanzu akwai abubuwan da za su maye gurbinsa. Abin nufi, tunda mun ce annabi in ya dawo da daddare baya shigowa gida, yana tsayawa a wajen gari ya kwana, to ai yanzu da yawan mu ba mu da wannan amincin. Baka da inda za ka kwana yanzu, za a ce ka kwana a ya suna wannan gidajen nan Bandarawo ko ina? Ka kwana a Bandarawo. Aka san kun taho ayari guda za ku kwana a Bandarawo. Ai kene yan kwanta-kwanta sun samu kwastoma, sai zai tsare ku a can su tsuntsince duk abin da kuka taho da shi. Kaga yanzu ba mu da wannan securityin. Kuma mutanen da jarumai ne, mutanen da suna tafiya da makamin tsaron kai, kuma ba sa ta'addanci. Yanzu ba za ka ce mutane kowa ya sai makami kuma yana yawo da shi tsirara a cikin gari ba, bayan ga kwaya tana yawo kuma ka ba su makami. Amma da da ake bashin kwaya, kuma da duk garuruwan ba su haɓaka irin haka ba, yanzu nan zaki sai ya silmiyo cikin gari. Yanzu na wata kura ko ta damusa sai ta kwace ta yi cikin gari, kaga dole ya zama mutane da ƴan sunkin su a tare da su, ko ba haka ba, da ɗan wani sayin su, wanda rayuwar mu ma yanzu kusan tana neman ta zama irin haka. Dan a wasu jihohi har gwamnonin jihohin sun bada sanarwa kowa ya sai makami. Amma in dai aka kama wannan hanya, ai ka san kuma sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Da haka dai a yanzu idan za ka taho gida daga tafiya, to sai ka yi wa matarka waya, gani nan zuwa, to sai ta shirya. Daman shi annabi abinda ya sa baya shigowan, dan ba wata hanya da zai isar da cewa gashi nan ne, a zamanin ba waya, ko ba haka ba? Amma yanzu tunda da waya shikenan, waya sai ta wakilce ka, ba sai ka zo ka kwana a wajen gida ba. Ta san za ka dawo, ta shirya, ta kintsa, duk inda ka zo ita ma tana bibiya ka, yanzu kuna ina? To Allah ya iso da ku lafiya, har ka iso lafiya, ciki lafiya, baka lafiya. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana da wannan ɗabi'a, ba dan komai ba sai dan a zauna lafiya, kuma dan ya koyar da al'umma. To da haka Abdullahi dan Umar aka ganshi a wajen da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake sauka yayi bacci, in ya dawo daga tafiya cikin dare har ya salla asuba, sannan ya shigo gari. Da haka sai aka ce da shi, kai fa kana waje ne mai albarka. Kala Musa ibn Uqba ahadu ruwati rijalis sanadi, ahadu rijalis sanadi. Musa dan Uqba ɗaya daga cikin marwaitan hadisin wanda ambaton su yazo a cikin sanadi, yace wa qad anaka bina salimun, haqiqa Salim dan Abdullahi dan Umar shi ma yazo wajen ya durkusar da dabbarsa. Ma'ana kaga shi ma ya gaji ubansa kenan wajen aikin alheri. Shi uban yana koyi da annabi dan, kuma ya gani shi ma kuma sai yake koyi da uban. Kaga duk an dora gida akan saiti kenan. Kai kana bin annabi, ƴaƴanka sun biyo ka, kaga da kai da su duk kumbuwa, kumbu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Yatawakha bil munafi alladhi kana Abdullahi yuniku, shi ma Salimu din yazo yana neman inda babansa Abdullahi dan Umar ya durkusar da dabbarsa a wajen lokacin da zai sauka. To shi kuma Abdullahi dan Umar shi kuma ya nemi inda aka ce Annabi ya durkusar ne, shi ma ya durkusar. Da aka yi taharra ma'arrafa Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yana kardado nema dan ya dace da inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake baccin huta gajiya na ƙarshen dare in yayi tafiya. Wa huwa asfalu min al-masjid alladhi bi batn al-wadi, wajan yana gefe ƙasa ƙasa da masallacin da ke wajen a yanzu, domin wajen an gina masallaci yanzu. Masjid Zulhulaifa ake ce da shi, inda alhazai suke wanka su sa harami in za su taho aikin haji ko umra daga Madina zuwa Makka. Bainahuma baina tariqi wasadun min zalik, tsakanin wajen da hanya tsakatsaki ne na inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kwanciya, ma'ana wajen tsakanin titi ne da masallaci. To anan ne in ka je wajen zaka ga an yi masallaci, kuma zaka ga titi a wajen. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin Kitab al-Hajj, babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aqiqu wadin mubarakun, ko wadin mubarakun. Al-aqiq waje da ake kira da suna aqiq, manzo Allah ya ce wadun kwazazzabo ne ko zazane ko rami ne, mubarakun mai albarka. Ma'ana shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zama a wajen, kuma duk wanda ya je ya zauna a wajen dan koyi da Annabi shi ma zai samu albarka. Babun la yahujjul baita mushrikun, babun da yake bayani akan an hana mushrikai su je aikin haji. Wannan kan ya faru ne daga shekara ta 9 bayan hijira. An wajabta aikin haji ne a shekara ta 9 bayan hijira, ma'ana gab da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya ya rage saura shekara 1 aka wajabta aikin haji. To dama tun asali akwai aikin haji amma na jahiliya, amma aikin haji na musulunci to sai daga wannan lokacin ne aka fara. Da haka mutanen jahiliya sun ma suna aikin haji irin nasu, to sai zama cewa suna zuwa Ka'aba su yi ta tumbele, su yi tsaraici, su yi abubuwa dai na rashin kirki, su yi shirka a madadin su kadaita Allah, sai su zama suna hada shi da kishiyoyi a cikin talbiyarsu ta jahiliya. To daga baya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ahir daga yau ba za a sake ba, kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji ahir. Wala yatufu bil baiti uryanun, kuma kada wani tsirara ya sake yin dawafi, domin su mutanen Makka a wancan lokacin in sun je dawafi tsirara suke yi. Kuma Qurayshawa ne suka yi wata dabara, suka samar da wata hanya ta samun kuɗin shiga, suka yada wa mutanen duniya jita-jita cewa bai halatta ba mutum ya yi dawafi da tufafin da ya saba wa Allah da a cikinsu. To yanzu a kaya wanne ne baka saba wa Allah da su ba? Ka sa riga ka tafi majalisa ka yi zaman gulma, baka saba wa Allah ba? Ka sa riga ka tafi wani abin da bai dace ba, baka saba wa Allah ba? Ka sa riga ka je ka yi wani abu na ba daidai ba, ka saba wa Allah da rigar? To sai suka ce in haka ne bai dace a yi dawafi da rigar da aka saba wa Allah ba. To duk mutane kowa in ya duba rigarsa sai ga to wace ce ban saba wa Allah da ita ba, ai kowace na saba wa Allah da ita. Suka ce to shikenan, in kun saba wa Allah da kayan ku, to mu za mu rinka dinka muku sababbi wanda ba a saba wa Allah ba, in kun zo sai ku rinka haya. Kaga dabarar internal revenue ko da aka sai su dinka kaya da yawa, sai su tsaya a gaggindin Ka'aba. Duk alhajin da ya zo Makka sai ya ce to fa ba a dawafi da rigar da aka yi sabo, tube ga ta haya sabuwa kal, ita ba a yi sabo a cikinta ba. To idan mutum yana da kuɗi sai ya tube din, sai ya hayi tasu, sai ya sa, sai ya dawafi, in ya gama ya cire ya ba su kayan su ya biya su kuɗin su. Idan kuma ba shi da kuɗin sai su ce to tube kai tsirara, kuma sai ya tube yi tsirara. To sun kasance suna yin irin wannan dawafin a gindin Ka'aba tsirara saboda wannan dalilin. To shine shi ma a wannan shekara manzo Allah ya ce daga yau kada wanda ya sake zuwa gindin Ka'aba tsirara da sunan zai yi dawafi. Wala ya dufan na bil baiti uryanun, daga yau kada wani matsaraici wanda yake tumbir zigidir haihuwa uwarsa silli ya zo ya ce zai yi dawafi. Malai ce wa bayani yawmil hajji al akbar, da kuma bayanin wata rana ce rana babban aikin haji da Allah ya faɗa a cikin suratul tauba wa azanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yawmal hajjil akbari to wata rana ce yawmal hajjil akbar da a cikin wannan babin zamu ji ta ita ce ranar arfa an gane ko an kira ta da yawmal hajjil akbar a ranar idin babbar sallah kai shine ranar 10 ga watan zulhajji an kira ta da suna yawmal hajjil akbar saboda jigajigan ayyukan aikin haji a ranar ake mafi yawan su aikin haji yana da rukuni guda nawa guda hudu to uku a ranar ake yin su shine aski dawaful ifada da yanka na hudin shine tsayuwar arfa to shi kuma ana yin sa ranar tara da haka wannan abubuwa jigo na aikin haji guda uku da suka hadu a ranar shi yasa ake kiranta da yawmal hajjil akbar ranar babban aikin haji hadisi mai lamba ta 854 hadisu abi bakr ne siddiq hadisin abubakar as-siddiq radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda an abi huraira wanda abu huraira ya rawaito daga gare shi radiyallahu anhu Allah ya kara wa abu huraira yadda shi ma yace anna ababakr ne siddiq hakika sayyidina abubakar as-siddiq radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ba'athahu fil hajjati allati amarahu alaiha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu huraira yace abubakar ya tashe ni ya sa in yi masa shela in zame masa sankira an gane ko a aikin hajjin da annabi ya sa shi ya zama amirul hajji amarahu ay ja'alahu amiran da haka manzala shi ya fara sa amirul hajji wanda za mu ji har yanzu gwamnatoci suna yi akwai na jiha akwai na state akwai na local government mana shugaba ya wakilta wani ya ce kai za ka jagoranci tawagar alhazai a wannan shekara yanzu kai ne a matsayin askin shugaban ƙasa a waccan ƙasar duk wata matsala da ta samu alhazanmu a can a zo wajenka ka warware kai ne wakilina in gwamna ne ya sa to kaga kai ne wakilin gwamna duk alhazan da suka tashi daga jihar ku to yanzu kai ne gwamnansu duk abin da ya shafi gwamnati ta jiha wajenka za a zo kai ne a madadin gwamna in chairman local government ne ya sa ka amirul hajji na local government abinda ake nufi yanzu kai ne chairman na local government na ƴan wannan local government din amma a ƙasa mai tsarki duk wani abu da ya shafi za a je wajen chairman to sai a zo wajen ka kai ne a madadin sa to manzo Allah shi ya fara yin haka a shekarar da aka wajabta aikin haji annabi bai shirye je aikin haji ba a shekarar saboda me saboda Ka'aba in ya je a wannan lokacin zai ga abinda baya son gani akwai kazanta da yawa za a ji a takudi maza da mata ga wasu tsirara ga wasu kaza to manzo Allah bai kamata ya je wannan wajen ba a lokacin sai ce kai Abubakar je ka amma idan ka je ga abin da zaka gaya musu a hudubar da zaka yi musu ta arfa ka ce daga wannan shekarar kar a sake kaza kar a sake kaza kar a sake kaza ai sharar fage da aka shekara mai zuwa ni kuma sai in taho an gane ko to da aka Abubakar lokacin da annabi ya wakilta shi ya zama amirul hajji shi kuma da yaje sai ya dauki ma'aikata wanda za su taya shi wannan aikin kun san zamani ne da ba loudspeaker da haka a irin wancan lokacin idan ana so a yi sanarwa sai dai a samu mutane masu babban murya sai a gaya musu saƙon su kuma sai su rinka zagayawa cikin mutane suna faɗa su ne a matsayin loudspeaker ko yanzu a ƙauye in ka je idan akwai wata sanarwa to akwai sankirori za ka jance wani sankira wani sankira ma'ana mai sanarwa mai shela ko yaro ne ya bata ko wani abu za a ce ya jama'a gari sarki ya gaishe ku ya kuma ya gaishe ku bayan gaisuwa ya ce a sanar da ku akwai kaza akwai kaza wannan shine hanya ta sanarwa da ake amfani da ita tun a da tun a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da haka Abu Huraira ya kasance sankira na Abubakar as-Siddiq yace sayyidina Abubakar ya tura shi a shekarar da annabi ya sa shi shi ma ya zama amirul hajji an gane ko qabla hajjatul wada wanda wannan ya faru ne kafin ai hajjatul wada shine hajjin da annabi yayi shi kuma an yi ne a shekara ta 10 bayan hijira yawman nahari a ranar idin babbar sallah shine yawmal hajjil akbar din kenan abu huraira yace abu abubakar a wannan rana ya tashe ni ya sa ni fi rahadin cikin adadin wasu mutanen da basu kai 10 ba ar-rahab ma duna 10 an gane ko daga 9 zuwa 3 shine rahab wa kana fil madinati tis'atu rahabin da haka rahab yana tikewa da 9 amma yana farawa ne daga 3 mutum 3 zaka ce da su rahab mutum 5 ma rahab mutum 7 ma rahab mutum 9 ma rahab to shine karshen rahab da haka Abu Huraira yake Abubakar ya tashe ni cikin adadin wasu mutanen da basu kai 10 ba yu'azzinu fil nasi dan su je su yi shela cikin mutane ala ga abin da za su shelanta shine su ce a saurara ya jama'a shine ma'anar ala an gane ko harfu tambihin harafin da ake amfani da shi ne dan jawo hankali kan a faɗi magana ala ku saurara la yahujju ba'da al-ami mushrikun bayan wannan shekarar kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji wala yatufu bil baiti uryanun bayan wannan shekarar kada wani mai dawafi tsirara ya sake zuwa aikin haji an hana wannan shine asalin karewa wannan mummuna al'ada da Quraishawa suka samar a lokacin jahiliya dan yi wa mutane dabaru dan samun kuɗin shiga akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul haji babul la yatufu bil baiti uryanun wala yahujju mushrikun to anan mun samu bayanin cewa la yahujju la yahujjul bait mushrikun wala yatufu bil bait uryanun to amma bayanin yawmul hajj al-akbar fa ina yake yazo a cikin hadisin yazo mana yawman nahari ranar babbar sallah damin ita ce yawmul hajj al-akbar mun faɗi dalilin da yasa ake ce bare ita yawmul hajj al-akbar Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi kaza kaza zuwa ƙarshe babu fadli al-hajj wal-umra wa yawm arafa babin da yake bayani akan falalar aikin haji da falalar umra da kuma bayanin ranar arafa ita ma da falalarta hadisi mai lamba ta 855 hadisu abi hurairata hadisin abu huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace al-umratu ila al-umra aikin umra na farko zuwa na biyu mana idan kai umra yanzu kuma nan gaba zaka sake ko gaba sai ka zo ka sake to daga ta farkon zuwa ta biyun kaffaratu lima bainahuma duk zunuban da kai a tsakanin nan Allah ya yafe ma kaga umra tana da falala yasa zaka ga masu wadata da sun dan samu dama sai su maza su je dan aje a dan wanke jiki a dawo ko ba haka ba a dan rage nauyi a dawo dan wani dan kasuwa ne yayi badambada masa bari ya je ya dan rage nauyi ya dawo amma ka sani in kana cin kudin halal haram kana cutar mutane in ba in Ka'aba zaka tare wannan ba zai warware ma ba wai ka je ka dawo ba in ma a can zaka tare ba zai warware ma ba to amma saboda dan adam ba zai taba zama bai yi laifi ba zai taba zama bai yi sako ba wani ka sani wani ma baka sani ba wani kuskure wani ma ganganci wani kuma dan adam taka baka da yadda ka iya saboda Allah bai yi ka mala'ika ba to hikimar haka Allah sai ya bamu daman maki na abubuwan da zamu rinka yana ne yana rage mana zunuban da haka har mu je lahira da dan sauki sauki wai kibiya a ido shi yasa magabata na kwarai hatta cutar jinya da kuke gani mutum ya jiya kafin ya mutu ai kankarar zunubi ce magabata fata suke su yi cutar jinya kafin su yi ne kafin su mutu in ma ba ka da zunubi wannan jiyar sai ta zama me lada sai kuma ta zama lada domin shi musulmi babu wani abu da zai yi asara ko dai a dora maka musiba dan a kankare ma zunubi ko a dora maka dan ame daga matsayinka da wannan ne wancananka wanda basu san ina aka dosa ba basu karanta hadisai a gaban malamai ba kamar yadda na gaya muku da kamusu suke karanta hadisai da suka zo hadisan da suka yi magana akan ciwon ajalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sai suka ƙaryata ya za annabi ya ciwon ajali ta ji sha 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 dan an ce annabi yayi ciwon ajali ana nufin laifi ne ciwon ajali ba laifi bane shi ciwon ajali alheri ne ga duk wanda yayi shi in dai musulmi ne dayan bi ne ko kana da zunubi ne Allah yake wanke ka ka tafi lafiya ko kuma ladanka ne yake so ya tara ma ka je ka samu aljanna madaukakiya wanda ko shakka babu manzo Allah wannan shine ta faru gare shi amma saboda tsabar rudin kwakwalwa wai sai ya dauko ayoyin qur'ani da suke magana akan mutuwar kafirai sai ya ce wai wannan wai su suka dace da wannan hadisin walau tara idh zalimuna fi qabaratil mauti wal malaikatu basidu aydihim akhriju anfusakum ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق da ayin da suke magana akan kafiri in yazo mutuwa mala'iku sukan zo su matsa shi su jijjiga shi sai ce wai ana kwatanta mutuwar annabi da mutuwar kafirai wannan ƙarya ne sakarci ne a duniya musulmi baya rashin lafiya kafiri baya yi to amma matsayin cutar su daya ce shi wancan kankarar zunubi ne daukaka lada ne wannan kuma azaba ce Allah yake dantana masa kan yaje ya tarar da babba wala nuziqannahum min al'azabil adna dun al'azabil akbar Allah yake sai mun fara dantana su an dantana musu kuda nan kan su je su tarar da ta lahira kazalika al'azab wal azabul akhirati akbar law kanu ya'lamu to matsalar duk wanda bai karatu a makaranta ba kenan sai ya dauko maka gabas da yamma sai ya hada ya dauko ma tuwo da kunu da koko ya dama kuma wawa sai masa kabbara shi kuma sai ji eh ya daukaka daukaka buri yayi sama ya gwale duwawu a duniyar masu ilimi mahaukaci ne kai amma a duniyar yan banjo kai malami ne ba shikenan ba shikenan ba idan ka ce haka ma'ana kana nufin Allah yana tufka da warwara a magana kenan Allah yana tufka da warwara kenan a magana wanda Allah baya tufka da warwara afala yatadabbaruna alquran walau kana min inda ghayrillahi lawajadu fi ikhtilafan katira misalan shi ya faɗi wannan ayoyin qur'ani suka faɗi wannan wannan magana ake akan kafiri wannan kuma magana ake akan me musulmi ya za ka hada mana biyu kafiri yana cin abinci musulmi yana cin abinci amma cin abincin su daya ne in sun ci abincin abincin ya narke a jikin su sun samu karfi da lafiya irin abu daya suke yi amma duk baka gane wannan ba kafiri yana cin abinci abincin yana tsine masa yana ala wadaranka ina ma Allah ya bani iko in matsare ka in kashe ka saboda abincin ba so yake ba ya shiga cikin kafiri musulmi ko zai zo cin abinci yayi bismillah Allah ya ji dadi ne yau bawa na ni'ima ya san ni ne masa ya gode min ya gama yake alhamdulillah nan ma Allah ya kara masa ya yaba masa amma sai ka zo ka ce ya za'i musulmi ya ci abinci kafiri ya ci abinci saboda mahaukaci ne kai duk mutane ne kowa zai ci abinci duk mutane ne kowa zai yi farin ciki duk mutane ne kowa zai yi bakin ciki sai dai dalilin farin cikin wancan daban dalilin farin cikin wancan daban da haka wancan sai ya samu lada a farin cikin sa wancan kuma ya samu ne zanibi karu ne ya farin ciki Allah yake bana son irin wannan farin cikin iz qala lahu qaumuhu la tafra inna allaha la yuhibbul farihin amma sahabbai suka yi farin ciki Allah ya ce wa yawma idhin yafrahul mu'minuna bi nasrillah yansuru man yasha kuma yace za su shiga makka suna farin ciki farihina bima atahumullahu min fadlihi duk ba farin ciki bane amma me yasa wancan ya bambanta da wannan wancan Allah yana so wancan Allah baya so wancan na arna ne wannan na musulmi ne da haka musulmi yana rashin lafiya kafiri yana rashin lafiya bambancin shine rashin lafiyar musulmi alheri ne gare shi ko a kankare masa zunubi ko a daukaka darajarsa kafiri ko rashin lafiyar sa dan dana masa kuda ake so mun tabu ne kan yaje lahira dan ya gane an gane ko wannan shine abin da ya kamata ka gane amma ka zo kawai ka tara yara kana ta takuda musu kwakwalwa kana ta rikitar da su wani fara daga cikin daliban sa yace to ni dai na rasa ina zan dosa wallahi na rasa ina zan dosa an ce mun qur'anin nan ma bai cika ba buharin ma bai cika ba muslim din ma bai cika ba kuma ba a kawun wani ba wai an raba mun hankali in ji rago ya ce an ce a sha fura a tafi gona, ya ce to ko raba mun hankali, wanne za a yi, furar za a sha ko gonar za a je? To haka fa ake ana taraba wa yara hankali. Su da mun ba dan lahallarin nan ba su karanta ba, ba su da duk wani guzuri na yadda za su bauta wa Allah. Yanzu ne suke dan tsuntsunta, kuma ka zo ka rusa komai. Kuma yadda za ka gane ba addinin ake gina ba, rusa shi ake yi. Duk lokacin da ka ce musu kaza ƙarya ne, sai ka kawo musu na me gaskiyar, ai haka ake yi. Yanzu ka ce Buhari ƙarya ne, Muslim ƙarya ne, duk ba su inganta ba, duk ka gane 75 cikin 100 akan kuskure aka gina littattafan. To a ciki muka koyi sallah, a ciki muka koyi azumi, a ciki muka koyi tsarki, to kawo mana wasu. Ko ba haka ba? Kawo mana wasu. Ka taɓa ganin ka ce da mutum rufa hancinka, ka rufa bakinka, me kake so ka ce mai? Sai dai ya mutu. Ai ba yiwa ka ce rufa hanci rufa baki. In ya rufa hanci dole ya buɗe baki, in dai rayuwa zai yi. In ya rufa baki dole ya buɗe mai hanci. Ba ka ganin Bahaushe ya karin magana, ya ce Allah ba ya rufa baki ya rufa hanci. Yanzu mura duk yadda ta kama ka ta toshe hancinka, in ka ƙi sai kai mai? Ha, sai kai hamma. To amma ka toshe musu baki, ka toshe musu hanci, ka ce wa ƴancan basu ba, kuma baka kawo wani ba, kuma ba zai taɓa iya kawowa ba. Wallahi ba zai iya ba, har abada. Har abada ba zai iya ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gaya mana wa kadhalika zayyana likathirin minal mushrikina qatla auladihim shuraka'uhum liyurduhum wa liyalbisu alaihim dinahum. Ubangiji yace haka mushrikai suke yi, suka kawata wa mabiyansu propaganda ta kashe yaya, suka kawo musu abubuwa na canfe-canfe na al'adu na kaza na kaza na kaza, ajandar liyurduhum, so suke su sa su firida, waliyalbisu alaihim dinahum, su rikita musu addini. Don mutumin da yake maka kaza ba daidai bane, kaza ba daidai bane, kuma kai tunaninka bai taba tambayar ka kace da shi, to malam wanne ne daidai? Kai shiru. Kaga wannan sakarci ne. Ni inda ina zuwa wajen sai in daga hannu ce to Buhari ba daidai bane, ina wani? Muslim ma ba daidai bane, to ina wani? Abu Dauda ma ba, ko da yake suna cewa kowaye ba kowa kenan. Ya haukace. Kenan. Yanzu kai ne ka samu mutum yana tafiya akan titi na, sai ka ce malam kar ka bi can. Akwai rami. Kar ka bi can. Akwai ƴan sara tuka. Kar ka bi can. Akwai karnuka. Kar ka bi can. Akwai kaza. To ina zai bi? Muna yara a makarantar allo. Akwai wani bafulatani da aka kawo mana shi. Yaro ne bafulatani na daji. Sai iyayensa suka kawo shi makarantar allonmu. To kun san akwai zolaya tsakanin Hausawa da Fulani dama. Musamman bakon bafulatanin da bai daɗe a cikin Hausawa ba, ai in suka rinka zolayar sa. Shi kuma ɗabi'ar ka da mutum bafulatani an rayu a dawa, da haka sai ta wauta. To muna da wani karin magana muna yara, sai a ce wani, in ka ce na'am, sai a ce karka daɗe karka zo da sauri. Ma'anan an aike ka sai a ce karka daɗe karka zo da sauri. To karka daɗe karka zo da sauri, to me ake so ka yi? Kaga an rikita ka. To shi wannan yaron in muka ce da shi Idris karka daɗe karka zo da sauri, sai ce to in zo sakiya sakiya kenan. To kaga wannan sakiya sakiya kai ma ake so ka zo. Haka ya kamata mu gane ya jama'a. Akwai abubuwan da wallahi common sense, kamar yadda nake gaya mana kullum, ya isa ka gane, ba sai an yi doguwar tafiya ba. Common sense, ba sai an yi doguwar tafiya ba. A'a, to wannan da ya ɗebo ina yake so ya kai? Kuma tunda aka fara karatun nan ba gyaran tsarki, ba gyaran alwala, ba maganar yadda za a yi sallah, sai wane ba daidai yake ba, wane maƙaryaci ne, wane kaza. To kai kuma fa duk ka ƙaryata su, mu su yi gaskiya ko su yi ƙarya, wannan su ta shafa tilka ummatin ƙarƙalar. To mu me za mu bauta Allah da shi? In su maƙaryata ne, kawo mana masu gaskiya, ka kawo mana tasu maganar wacce za mu bauta Allah da ita. Ko kuma kai sarkin masu gaskiya, kawo taka mu ji. Ya kamata ko daidai da rana ɗaya ɗalibansa su ce algawa ta malam, mun gaji da cewa wane ya yi wane bai ba, mu yanzu a koya mana me za mu bauta Allah da shi mana, a gaya mana ya za mu yi tsarki, a gaya mana ya za mu yi alwala, a gaya mana ya za mu yi sallah. Yanzu in ka je lahira, Allah zai tambaye ka wane ya yi ƙarya, wane ya yi gaskiya? Ina ruwanka da shi, ina ruwansa da kai? Allah ba zai tambaye ka wannan ba. Amma ya ka bauta mun, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, shi za a tambaye ta. Yace Allah, muna nan ne muna tafafatawa. Shekara 1000 da suka wuce Abu Huraira yayi ƙarya, muka zo muke dawo da magana. To sai me in gasken ne, amma gasken ne Ubangiji da kansa yace da Annabi sallallahu alaihi wasallam, wala taduridil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ma alayka min hisabihim min shay'in wa ma min hisabika alayhim min shay'in fataduruduhum fatakuna min adh-dhalimin. Akan sahabbai fa Allah yace, kada ka kori waɗanda suke ambaton Ubangijinsu da safiya da maraice dan neman yaddarsa, ba ruwanka da hisabinsu. Ba za mu tambaye ka me suka yi ba, su ma ba za mu tambaye su me kai ba. To in yanzu ka ce dole sai ka hukunta su a duniya, ka zalunce su. In an je lahira, wai me za a yi ne? Hisabi za a yi, wannan magana za a yi. To yanzu kai ka fara hisabi ne daga duniya, kai waye kai a cikin gwamnatin Ubangiji? Kai mala'ikan mutuwa ne ko na ruwan sama ne ko na kaza ko mai tsaron wuta ko mai tsaron aljanna? Ba ɗaya a cikin waɗannan. Kai raƙibu atidu ne? Ba ɗaya cikin waɗannan. Da haka ya kamata mu gane wannan. Lokacin da ka shekara 1000 kana zagin wani ko kana cewa wani ƙarya yake, baka fahimci komai ba a rayuwa, shirme kai. Shi ya riga ya wuce, ya baka da kura. Sai ka je kai ta 20 ne taka kanka, ake jiwa ma hukaci ya faɗa rija. Kuma kaddara ƙaryar yayi, kai sai ka zage shi, kana nufin ƙaryarsa ta rage ta ɗauke zagin da kai ma? Yanzu wanda yake arni mai shan giya bai yadda da Allah ba mushriki, sai ka zage shi, kana tsammanin ka ci banza? Allah baka ci banza ba, ba haka Allah yake ba. Ko a sujjada ka mutu, zagin da kai wa arnan da ya mutu a gidan giya yana cin naman alade yana shan giya, sai an muku hisabi da shi, a ina Allah yake ka zage shi? Inda Allah yake ka zage shi, abinda aka ce kai masa wa'azi, in ya gane shi kenan, in bai gane ba, ba ruwanka ka sauke nauyi. Amma ka ce zaka zage shi ko zaka keta alfarmarsa ko zaka ci mutuncinsa, wannan kuskure ne kwarai da gaske. Wannan ba abu ne da ya dace da hankali ba, ballantana ya dace da addini. Ba abu ne da ya dace da hankali ba, ballantana ya dace da me? Da addini. Allah ya sa mu gane. Da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, daga umra zuwa wata umarar kaffara ce ga abin da ke tsakankaninsu. Wal hajjul mabruru, shi kuma aikin hajji kubutacce daga dukkan abin da aka hana. Laisa lahu jaza'un illa aljanna, bai da sakamako a wajen Allah sai aljanna ga wanda ya yi shi. Kaga idan ka za ka yi aikin hajji, to ka tabbatar da ka yi lafiyayyen aikin hajji, kubutaccen aikin hajji, ka san abubuwan da aka hana mai aikin hajji ya yi su, ka yi iya ƙoƙarinka wajen guje musu don ka ci moriyar aikin hajjinka, don ya zama ka yi hajji ba ka yi hajijiya ba. Amma matuƙar ka je kai shiriri takka ka dawo, to an yi asara biyu, ka yi asarar lokaci, ka yi asarar kuɗinka. Wanda ma ka zauna a garinku ka ci balangu, ka san ka ci, domin abinda ake zuwa a samo a aikin hajji kai baka samo ba. Domin akwai da yawan waɗanda suke tafiya aikin hajji, a madadin su samo lada, me suke dawa da shi? Wallahi zunubai suke dawa da shi da yawa. Za ka samu mutum zai je aikin hajji kuma ya tafi da koken, mutum zai je aikin hajji ya tafi da wani abu na laifi wanda ba wai a Makka ba, ko ina ka je ma wannan abin laifinsa ya isa, ballantana kuma Makka. Ina fata an gane. Ko mutum boka ya bashi sa'a ya ce ya tafi Makka a kusa da Ka'aba ya yi zina, ko ya tafi Makka a kusa da Ka'aba ya yi luwaɗi, ko ya tafi Makka a kusa da Ka'aba mace ta nemi mace, duk bokaye suke ba su sa'a don wata biyan bukata ta duniya. To duk irin waɗannan ne amfanin ka je aikin hajji kai wannan, ko a garinku kai wannan ka kura laifi, ballantana ka je gaban zatin Allah a inda ɗakinsa yake mai alfarma, kai masa wannan keta alfarma, ka dawo ka ɗauka, Allah zai kyale ka? Allah ba zai kyale ka ba, sai dai yana da haƙuri, yana da talala mai kamar sake. Kai ne yanzu idan aka yi maka laifi sai kaga ka daki mutum a yanzu shine morewa, shi Allah ba haka yake ba. Akwai dukan da in ka yi shi yanzu baka more ba, yanzu mutum ne lafiyar salau, ya ci ya ƙoshi ya yi keɓa, sai ka zo kana dukan sa da dan kyauro ka mora ai baka mora ba ai bashi sai kitsan ya zube kai kuma ka samu shirgegiyar dore na dukan doki ba lokacin ne zaka mori duka shi yasa ba wanda ya kai Allah iya karye kashi ba wanda ya kai Allah iya ukuba shi ya san kwanar da yake iya kama kowa inna rabbaka labil mirsad amma mu gaggawa ce da mu sai mutum ya laifi ya ha ba ina ma Allah kai masa kaza ba zai ki ba amma ya fi ku sanin inda ya dace yayi yanzu Fir'auna inda Allah ya kama shi akwai inda ya kamata a kama shi sama da nan anan ce makama daidai da shi da ka Allah ya iya kamu fa yawma idhil la yu'adhibu azabahu ahadun wa la yuthiqu wasaqahu ahadun wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tankila da ka Allah ya iya kamu da ka sai kyale ka sai lokacin da ya san ya dace ya kama ka sai kaga kamun ya zo kuma ya kama ka ta inda wallahi baka isa duk motsin ka ba za ka kwace ba yasa manzo Allah ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu to da dama Allah yana dagawa azzalimai kafa dan ya kai su wata kwana da in ya shake su ba fita sai annabi ya karanto aya cikin suratu hud wa kadhalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhadahu alimun shadid inna fi zalika la ayatan liman khafa adhab alakhirah zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wa zalika yawmun mashhud ubangiji yace wa kadhalika akhadhu rabbika haka kamun ubangijin ka yake idza akhadha alqura in ya tashi kama mutane wa hiya zalima suna tsaka da zalunci inna akhadahu shi kamun sa alimun ne radadi ne shadidun mai tsanani dan Allah yace inna fi zalika lalle a cikin haka la ayatan akwai abun lura liman khafa azab al-akhira ga wanda yake tsoron azab al-lahira zalika yawmun majmu'un lahu an-nas wannan wunin da za a tattara mutane a cikin sa wa zalika yawmun mashhud wannan ne wunin da kowa sai ya san me ake yi kowa sai ya san me ake yi domin rana ce da duk mutane hankalin su yana waje daya attention din su yana waje daya suke kallo suke karban sako ba yanzu ba ba a nan duniya ba duk yadda wani labari ya hargitsa duniya ya tada hazo wani bai san ma ana yi ba saboda yana wani lungun da ko radio babu a wajen amma a ranar lahira kowa in aka ce eh kowa sai ya ji ku saurara kowa sai ya saurara yawma idhin yattabi'una da'iya la'i wajala wa khash'ati al-aswati lir-rahmani fala tasma'u illa hamsa ranar da mai kira ɗaya yake kira kuma kowa sai ya ji ba wanda yake misin sauraro kowa sai ya ji wa khashati al-aswati lir-rahman arada ba hayaniya ba harguwa da hayaniyar da kake ji ana yi a kasuwanni farm center ne over one baite kwari ce singa ce duk wannan hayaniyar a ranar an kare ta bangar siyasa ce an gama ihu ne da sunan zikiri an gama kada ganga ne da sunan zikiri an daina kowa ya shiru don kowa tsoro yake kar ai magana ɗaya bai ji ba kuma magana ta shafe shi kowa ya shiru da haka wannan rana ce wacce take ya kamata kowa ya mata shiri Allah ka ba mu dace hadisi na ƙarshe da za mu tike a kansa hadisi mai lamba ta 856 حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أبو هريرة أن لا يكار مسيدا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال الله صلى الله عليه وسلم آياتي من حج هذا البيت دوان دي يزير شوانا تاكي دنير أيكن حج فلم يرفض بيكر قصابا الرفض شيني مغانا دتكي موت أشعوا تكان متن دمتن معنى هيرا دزاك قولي لوك تيمازا سنزونا أنا دنبات أباتا ko namiji da mace ana danyi wani lokaci saurayi da budurwa wani lokaci miji da mata to ba a yin ta aikin haji ko tsakanin miji da matan ne ballanta na wanda bai halatta ba da matan asali kuma Allah yake fa man farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuka wala jidala fil haji to da haka manzo Allah yake duk wanda yayi aikin haji falam yarfus bai kwarkwasa ba bai batsa ba bai yi maganar da za ta motsa sha'awa tsakanin shi da wani ba ko da matarsa ce kuwa walam ya fusuk bai yi fasikanci ba fasikanci anan ba ana nufin zina ba ma'ana bai karya doka ba bai saba wata ka'ida ba domin asalin alfisqo shine saba doka karya kaida. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana min aljinni fafasaka an amri rabbihi, ba zane ba karya dokai. Allah yace ayyaki to da dama idan aka ce wani fasiki ne a Hausa ana nufin mazinaci, to ba shi ake nufi a nan ba. A'a, duk wani abu da aka ce ka kiyaye karka saba, duk wani abu da aka ce kai a aikin haji in kai wannan daidai, raja kama waladathu ummuhu, zaka dawo test kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka, ma'ana baka da zunubi, duk zunubin an wanke. Wannan yana daga cikin falalar aikin haji, amma aikin hajin tsaftatacce ne, gartacce, cewa zaka dawo kamar ranar da mahaifiyarka ta haife ka babu laifi. Me ake nufi laifin da ke tsakaninka da Allah? Banda me? Banda na tsakaninka da mutane. Amma ka ci kudin wani sai ka jo ka mayar masa, ka saci kudin wani sai ka je ka biya shi ko ka bashi hakuri, yaya ce ma kai masa sharri, kai masa kage, kai masa kazafi, dole wannan sai ka je kun sasanta. Allah baya shiga wannan gonar, ya batta tsakanin mu ijunan mu, mu sasanta ijunan mu, mu yi sulhu ijunan mu, mu yafe ijunan mu. Ya ayyuhal ladhina amanu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu zata bainakum. Da aka aje a yi sulhu, wa sulhu khair. Ina fata an fahimta dan kamar yadda nake faɗa, ina nanata kar ka je ka rumbuɗi bashin mutane ka ce ai mun tafi umara, da aka mun dawo ba matsala, daure ka zai a banza, mu ba haka ba, da aka mu kiyaye wannan. To haka nan hatta zunuban da Allah yake yafewa tsakaninka da shi din, banda kaba'irul zunub, ana nufin saga'irul zunub. Kaba'irul zunub su kan Allah ya yafe maka sai ka ce Allah na tuba, sai kayi nadama, sai kayi niyyar ba zan sake ba, to sai kyale ka, a baka kawai ka sha giya ka ce ruwa ta sha, baka zo ka rusa na kari tuba ka. An gane ko? Domin in ka ce haka to duk ayin da suke magana akan tuba ai ka shure su, alhalin Allah ya ce wa tubu ila Allahi jami'an, to ai kai nan baka tuba ba, aikin haji ka je baka ce na tuba ba, wanda an san tuba wata ibada ce ita ma mai zaman kanta. Da ka ibadar aikin haji tana kankare zunubai ne banda manyan, su manyan sai an tuba. Kuma abin da ke nuna haka wasu ruwayoyin, manzo Allah yake as-salawatul khams wal juma'atu ila al-juma'a wa ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna, sai yake idza lam yughsha al-kaba'ir, ko idza tunibatil kaba'ir, da sharadin in kani santi manya ni santa su ko dai baka yi ba ko kuma kai ka tuba. Shine Allah yake in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu, to shine no kaptira ankum sayyi'atikum, in kun nisanci manya ko dai ya zama ku taɓa yi ba ko kuma ku yi amma kun yi nadama kun tuba kun yi niyyar ba za ku sake ba, to mu kuma sai mu dawo kananan sai mu rinka kankare muku. Ta wace hanya za mu rinka kankarewa? In kai kaza sai mu zubar da wani kaso, in kai kaza sai mu shafa wani kaso, in kai alwala sai a ce laifuffukansa da ya kaza yan kanana kwashe su tunda ya bar manya, in ya je umara sai a ce laifuffukansa da ya kanana kwashe su tunda ya bar manya kuma ya je umara, in yi aikin haji sai a ce laifuffukansa kaza kanana kwashe su saboda ya bar manyan, ya nisance su kuma ya je aikin haji. Wannan shine abin da ake nufi. Allah ya sa mu gaci, Allah ya sa mu dace. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabul Muhassir, ko babu qawli Allah ta'ala fala rafasa wala fusuka wala jidala fil hajj, har zuwa karshe. Za mu tsaya nan, abinda muka faɗa ya zama daidai, Allah ya haɗa mu alada, wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A gurguje da farko mai tambaya ya ce assalamu alaikum, wa alaikum assalam, ya ce Allah ya ƙara wa malam lafiya, Allah ya wa umma amin, Allah ya ƙare mu baki ɗaya. Ya ce dan Allah malam sau nawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi aikin haji a tashi lafiya? Annabi sau ɗaya ya yi aikin haji, an gane ko? Amma umara sau huɗu ya yi, da haka ya yi aikin haji sau ɗaya ya yi umara sau huɗu. Ka tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum, wa alaikum assalam wa rahmatullah, Allah ya ƙara wa malam lafiya, amin, Allah ya ƙare mu baki ɗaya. Ya ce dan Allah malam, idan mutum ya rasa sallar magriba sai ya tarar ana sallar isha, zai iya bin sallar ishar sannan daga baya ya yi magribar, ko jerantawar wajibi ne? Allah ya saka da alkhairi, wassalamu alaikum. zai iya jerantawa kuma zai iya rarrabawa. Ma'ana idan ka zo katara ana yin sallar isha kai kuma baka yi magriba ba, to da kai asara biyu ishar ta kubuce ma, kuma da mun magriba ta riga ta kubuce ma, to ka bi ishar daga baya kuma sai ka zo kai magriba kai kadai. Kaga ka samu isha ita a jam'i, magriba kuma ita kadai ka rasa a jam'i, sai ka zo kai ta kai kadai daga baya. Wannan ya tabbata, hadisi ya tabbatar da haka cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Insha Allah a karatun mu na Umdatul Ahkam za mu zo shi, an gane ko? A mazhaban Malikiya ne ba a yin haka sai salloli sun kai biyar. Idan sallah biyar ce baka yi ba, sai ka zo ka tara ana yin wata, to anan ne zaka iya bin wannan, sai kuma daga baya ka zo ka rama wa'incan biyar din. Amma su in ba haka ba a wajen Malikiya, ko sallah kake yi sai ka tuna ai ban yi ta bayanta ba, to wannan wacce kake yi din ma ta ɓaci. Amma dai wannan ya sabawa doran fatawa ta hadisi da kuma abin da hadisai suka nuna na zahiri. Ya tambaya ta gaba, yace Allah ya kara wa malam lafiya.
Amin.
Bayan sallama, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi. Yace Allah ya kara wa malam lafiya da imani. Amin. Allah ya kare mu baki daya. Yace malam, ina neman addu'ar ka da ta ƴan uwa musulmi, an samu ranar aure, kuma ina fatan Allah ya kai mu lokacin na gayyaci malam walima, ko yace gayyaci malam walima. Allah ya ƙara wa malam lafiya kaza kaza da addu'a haƙi zuwa ƙarshe. To na gode Allah maɗaukin sarki ya tabbatar da alkhairi, kuma ya hore maka ɗawainiyar auren, kuma ya sanya ta zama abokiyar arzikinka duniya da lahira, kuma Allah ya ara mana rayuwar zuwa lokacin kamar yadda ka faɗa. Akwai wata daga cikin wata baiwa Allah da take ba da sadaka a kawo, yanzu ma ko kyauta zan ce? Ya kamata in ce sadaka ko kyauta? Sadaka na kasashe ake ba, ni ba lafiya ta lau. Yawwa, amma kyauta ana iya ba kowa. Sadaka kaskanci ne karɓarta, amma kyauta fa karamci ne da yinta da karɓarta. Idan mutum ya baka abu bai ya san kafi ƙarfin abin, sai ka karɓa, girmama shi kai. In kaga dama sai ka ce ba zan karɓa ba, in kai masa haka ba zai ji daɗi ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karɓar kyauta, kuma yana karɓar kyauta, amma baya karɓar sadaka, saboda ita sadaka kaskanci ce, shi kuma ba wanda ya kai shi ɗaukaka duniya da lahira, da shi da duk iyalan gidansa. To da haka ita wannan baiwa Allah ta saba ta kawo 500, yanzu gashi ta kawo 1000, ta ce a iyayenta addu'a. To Allah maɗaukin sarki ya ji kan iyayenki in sun riga mu gidan gaskiya, ya ji kan mu ma iyayenmu baki ɗaya, ya sa suna aljannar firdausi, kuma Allah ya haɗa mu da su a aljanna idan mutuwan mu ta zo. Allah ya sa mu cika da imani, idan kuma suna da rai, to Allah ya sa jinkirin ya tsawo, ya tsawaita rayuwarsu da albarka, ya ba su lafiya, kuma ya sa a rabu lafiya. Mu ma muna yi wa kanmu da kanmu irin wannan addu'a. Ni ma ina roƙon addu'a, yau an yi min rasuwa wacce take bin mahaifina, yau Allah maɗaukin sarki ya mata rasuwa, da haka ina fatan a sata addu'a, Allah ya jikanta ya mata rahama. Gobe babu karatun zaure, haka ranar talata babu karatun dala, ina da uzuri na tafiya, amma in Allah maɗaukin sarki ya ƙaddara na dawo, to insha Allahu za a ji sanarwa. An gane ko? In kuma tafiyar ta sake miƙa, saboda wata tafiya ce mai tsawo, in na dawo na tafi, to in kuma na yanke ta ko na ɗora ta na zarce, to kila har sai sati na gaba kuma za mu haɗu. Sauran saƙonni dai za a samu ta hanyar social media. Allah ya sa mu dace. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah.